This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wani lahiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sati kasancewa da ku a shirin mu na daren yau Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da shugaban Kamaru Paul Biya ya taimaka wa wasu al'ummomi mazauna yankin English na kasar da matsalar tsaro ta afkawa da kuɗi sefa miliyan sama da 6 don rage raɗaɗi. To sai dai ɗan adawa sun ce wannan ba ta shalle su ba.
Wannan gudunmawa da shi mu ce mun ɗauke shi kamar da yadda suka faɗa suka ce gudunmawa ne. To amma muna daga cikin masu tambayan kanmu cewa wato farko tukuna ta yana ma kuɗin ya fito.
Sai a biyo mu domin jin cikakken rahoton muna kuma tafi da shirin tubalin tsaro. Kuma wato daga bisani mu buɗe muku waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da kuke son tsokaci a kai. Kamar yadda aka saba lambar da za a kira ita ce farko alamar tarawa wato plus. Sai 202-980-6850. To amma fa da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An maida bikin rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump cikin ginin majalisar dokokin Amurka maimakon wajen ginin a ranar Litinin mai zuwa saboda hasashen dan karan sanyi da za a yi a ranar kamar yadda kafafen yada labarai suka bayyana. A ranar ana sa ran yanayin sanyi zai kai -11 a ma'aunin Celsius sannan ya daga zuwa 23 daga baya. Hasashen yanayin tsananin sanyin na nufin bikin rantsar da Trump zai kasance mafi sanyi da aka gani cikin shekaru a cewar masana yanayi. A halin da ake ciki, masana harkokin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan abubuwan da suke sa ran ganin gwamnatin Trump za ta yi waɗanda za su shafi ƙasashen Afirka musamman Najeriya. Ga abinda Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ke cewa a hirarsa da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin.
Ana sa ran za a samu gajiya a kan hawa na biyu na mulkin shi shugaba Trump na Amerika. Amma wannan cin gajiya din babu tabbas in wasu abubuwa sun auku tsakanin Najeriya da ita Amerika. Da misali na farko ana sa ran cin gajiya a harkan cinikayya na man fetur da kuma gas. Amma sai Najeriya ta goyi bayan tsare-tsaren Amerika. To kaga za a iya samun fadada ciniki na man fetur a danyen mai wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasar Najeriya. Haka kuma na biyu akwai shi wannan shugabadin yana da tarihin taimaka ma Najeriya wurin yaki da ƴan ta'adda ko kuma da ta'addanci. To ana sa ran wannan zai ci gaba wanda kaga Najeriya za ta iya amfani da wannan daman kaga hulɗan cinikayya tsakanin Najeriya da ita Amerika din ya inganta.
Ko da yake wannan shine karo na biyu da Trump zai jagoranci kasar Amurka. A karan farko na mulkinsa alamu sun nuna cewa bai damu da harkokin nahiyar Afirka ba sosai, ba kamar tsofaffin shugabannin Amurka Bill Clinton, Barack Obama, marigayi Jimmy Carter da sauransu ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Afirka ciki har da Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa game da matakin gwamnatin mulkin sojan Niger na kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardun balaguro ko na izinin zama ba. Wannan dokar dai ta haifar da fargaba musamman a tsakanin wasu 'yan kasashen da lamarin ya shafa saboda rashin sanin makomarsu a Niger, duba da yadda ake kai da komo tsakanin kasashen biyu musamman a harkar kasuwanci, zumunci da dai sauransu. Abdulrahman Ya'u, ɗan Najeriya ne da ke harkokin kasuwanci a Niger, ya bayyana fargaba akan dokar a yayin tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud.
Fargaban mu akai saboda bamu san wace irin kalubale zamu fuskanta ba akai. Dalili mu ma da muke shugowa muke fita a matsayin mu na ƴan Najeriya wanda muke kasuwanci a Niger shine dokar ta hadar da mu ne ko kuwa bata hadar da mu ba. In ta hadar da mu kuma to ya zamu wajen mallakar wannan takarda. Kafin mu shigo da ma akwai kalubale. Mun zo iyaka muna fuskantar kalubale. Wata rana a ce sai an koma da mu, wata rana kuma a yadda a cira mana resir ko ai mana tara mu biya sai a yadda a kallaci alakar Najeriya da Niger koda ba a raga kuwa ba mu da muke kasuwanci tsakanin Niger da Najeriya da ya sassauta mana mu a matsayin mu na ƴan kasuwa
yanzu haka dai akwai dubban ƴan tarayyar Najeriya dake gudanar da harkokin su na yau da kullum a Niger to sai dai samar da wannan doka za ta haifar da matsala tsakanin al'ummomin dake son shiga Niger gudanar da harkokin su
wannan lawan zangina a gaskiya ita wannan doka mu kamar za ta iya ba mu matsala saboda tsakanin Niger da Najeriya mu abin da muka dauka abu kenan mu in aka yi wannan abu to a gaskiya mu bamu ji dadi ba kuma da abin da gwamnati ta zo ta tsara za a yi shi domin Allah da zamu bada hadin kai 100% don mu samu fahimtar juna tsakanin mu da mutane yanzu gaskiya da muke zaune bamu san mako mu tunda dai ita gwamnati ga yanda tace ko mu wannan takardu bamu yi soyayya ba zo gabayin sa bakila haka dai za a tsaida wani lokaci yadda har zamu zo mu mallake sun hali yayi
Barazanar kutse a yunkurin tada hargitsi da gwamnatin Niger ke zargin wasu kasashen ketare da hannu ita ce mafarin bullo da wannan doka ko da yake wasu na ganin daukar irin wannan matakin yayi daidai domin tsaron kasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla shirin zai dauko sahuni daga jamhuriyar Kamaru inda wakilin mu Awal Garba ya sheda mana yadda shugaban kasar Paul Biya ya taimaka wasu al'ummomi mazauna yankin Ingilishi na kasar da matsalar tsaro ta afka musu su sama da 300,000 da wasu su 50,000 da suka rasa mahallansu da kudi sai fa miliyan sama da 6 don rage radadi duk da ɗan adawar kasar sun ce wannan bai shalle su ba
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musabiya ya bawa al'umman bangaren Ingilishin kasar ta Kamaru gudunmuwar kudade sama da miliyan 600 da lokacin musu da hankalin su kana tallafin da shugaban ya mikawa al'umman wannan bangare ya basu ne domin yadda suka rasa mahallin su da kuma ƴan uwan su kana yanzu dai ƴan adawan kasar ta Kamaru suna sukan gwamnatin shugaba Biya na yadda ta yi kokari na mikawa waɗannan al'umma wannan telefin Alhaji Ali Danash dan jami'an RZF ne da ɗan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru kuma wanda suka fi karbuwa a bangaren na masu amfani da harshen Ingilishi Allah ya ce wannan taimakon ba ta da wata tushe wallanta na makama
to wannan gudunmawa da shi mu ce mun dauke shi kamar da yanda suka faɗa suka ce gudunmawa ne to amma muna daga cikin masu tambayan kanmu cewa wato farko tukuna ta yana makudi ya fito domin dai sanin mu kam da fisati biyu ba da aka tabbatar da doka tsarin tafiyar da kuɗi tattalin arzikin kuɗin Kamaru na shekara guda ba a saka wannan al'amarin a ciki ba to kaga na farko kenan na biyu kuma tun dade muna ce musu lalle ko waɗannan mutanen a kira su a yi magana da su a tattauna da su a san meye me suke tafiye da shi kamar a magance abin ba taɓa kiran su ba a kan me kuma ba a kira su ba aka ce ba san su ba to kaga na uku kenan je cika da cewa waɗanda ba ku shi na ba za ku tura mu kuɗi to kaga abin tambaya ne shi a ce shi kam shugaban ƙasa Paul Biya ɗin kam me tunanin shi ne shi kam ya san waɗanda yake tura kuɗi ko ko shi ne yake ma bayan ƴan tawaye domin kun ce ba ku san su ba wanda za ka kashe musu a ma ba ku san su ba kwanan nan aka kashe yara sama da 10 a ɗan boko a kumba aka zo boya aka tube yara matasa aka tube su kaf sirara aka fatattake su don mun gani shi shugaban kasar nan bai fito ba bai ce musu ma Allah ji kanku ba bai ba mu iyayen hakuri ba bai ce kahala ba
Alhaji Sabi Yunwa ɗaya daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren kumar bada agajin gaggawa na kasar ta
Madalla da wannan tambaya ka san a gaskiya shugaba Biya ya taimaka ba yadda muke tuna ba kuma ka gani mutum ne wato wanda ba za mu iya kwatanta irin taimakon da ya ba to a takaice dai zan iya cewa wannan somi ne a shashin wato Ingilishi kuma ma ba zai tsaya nan ba ina ga wato za a je kamar har ta arewa mai nisa duka haka abinda zan gaya dai mutanen shashin Ingilishi da kuma jama'an Kamaru gaba daya su haɗu wato su mai da hankali kuma a haɗu a gina ƙasa taimaka ƙasa baki daya
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
An gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto masu sauraro ka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger Toma Dalla tun daga shekara ta 2011 da aka soma fuskantar kalubalen tsaro a jamhuriyar Niger. Kudin da gwamnati ke kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin baninki, amma wasu na ganin kamar bata sauya zane ba, sai dai a wasu wurare kura ta lafa. Rikicin Libya ya kara jefa wasu kasashen Afrika cikin tashin hankali, ciki har da jamhuriyar Niger. Biyo bayan bazuwar makamai iri-iri, tokuwar matakai kungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya ke dauka, abokin aiki na Hamid Mahmud daga Agadez ya yi mana cikakken karin bayani.
Tun daga shekarar 2011 da aka soma fuskantar matsalolin ta'addanci a Niger, kuɗin da ake kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin baninkin, amma kuma har yanzu gidan jiya noman goje sai dai a wasu wurare kura ta lafa. Rikicin Libya ya ƙara jefa wasu ƙasashen Afrika ciki har da Niger cikin matsalolin tsaro saboda yawaitar makamai da harsashai. A jihar Agadez da ke arewacin Niger, kungiyoyin da ke aiki wanzar da zaman lafiya a ƙasar ne suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da ake fama da tashi-tashi hankula, inda suke dubaru daban-daban wajen shawo kan wannan matsala. Abaka Jibrilla mamba a kwamitin zaman lafiya a Agadez.
Cewar zaman lafiya ta fi komi, kuma kun gani za a Agadez shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu. Cikin tashin hankalin da ta samu, kun ga cewa yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jaha. Makamai ko kun san ya kamata ba kowa ba ya kamata yana rike da su. To wannan abubuwa su ne kamata kowane cikinmu ya yi kokowa don zaman lafiya, tunda zaman lafiya ya fi a komi a cikin jihar mu Agadez. Tunda kun gani a cikin Nijar duka jihar Agadez tana cikin jihohin da yake a yanzu alhamdulillah za a cewa, ko da yake kun san kowane lokaci akwai abun da nasaru suke cewa zorus nan tai zorus, mu wannan abubuwa su ne ma suke ba ta zamantakewa. Tunda bai kamata ba a gane shi zuwa a doke ta a ce zoru kaman yaki ake, tunda babu zancen yaki a gane shi zuwa. In mutum baya da aiki ma in bindiga za a doka bai samu aiki ba, wannan ba aiki ba ne. Kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman lafiya. Jan kai kin da za mu yi a matasa, wannan abu ba na matasa ba ne. Kokowar da za a yi wai me ya kawo har muka shi inda yake yanzu matasan mu suna roka bindiga. To akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kamata mu yi kokowa da su. In ka diba shan taba wannan wadda ba ta da kyau, matasa ne suke kawo ta ko manyan mutane suke kawo ta, wannan abubuwa ai ya kamata duka ayi zancen su domin matasan mu namu ne, kuma mu ne ya kamata mu musu zitilin da za su kawo zaman lafiya. Amma ba mu ba mu manyan muna yin abun da bai kamata ba mu yi, sa'annan mu dame matasa da cewa su ne suka zama mushkulolinmu su kadai. Tunda kun gani a cikin duniya yanzu ko ina ana zancen yaka-yake nan, ana zancen masu bindiga, ana zancen wanda suke, wannan abu bai kamata ba mu bar shi shigo Niger ma, kuma bai kamata mu bar shi shigo ya Agadez.
Kamar idan aka dauka jihar Agadez suna da iyaka da Mali da Chad da Libya da Algeria, kamar mi za ku ci a dangane da su yan bindiga waɗanda ke wancan yankin nasu su masu mi kauya?
Kowa ya sani cewa zaman lafiya mi kokowa kai yaranmu su shiga habba masaran ba wadda yake za ta kai su inda yake ba za su fito ba.
Cusa kabilanci kuma mai da batun rashin tsaron ga wasu kasashe, yamma batutuwa biyu da aka dade ana bayyana faruwarsu a harkar tsaro a Niger. To sai dai na bukatar rarrabe a yada tsakuwa. Butali Cuyeran da ke zama mamba a kwamitin zaman lafiya na kasa ya bayyana takaicinsa kan yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar.
Ga matsala da take nan ta sace-sace wannan da banditi su wannan, vraiment abin ya kamata abin ya koma kumiya ma. Mutane su ba kansu magana, wannan banditi sun ya koma kumiya, wanda ya koma kumiya. Mutane suna cewa za su yi rayuwa cikin hayya, cikin sata, cikin abin nan, wannan bai yi ba ko kadan. Yanzu abin ma ya komo ga gida, mutane sun komo ba su da imani ko kadan. Kenan mutum ya ba kanshi shawara, ta fita wagga kumiya mutane yana ba su magana su ji ta tun ba a doki wata mataki ba su ba daga baya ayi ta kama su abin ya zo kuma ya ce mutane ba su musu daidai ba
to sai dai a wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Nijar da ma kasar baki daya sarakunan gargajiya na arewacin Nijar gudanar da taron canza miyo domin tattaunawa irin gudunmawa da za su bayar domin shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na kasar Nijar Agali Atte yana daga cikin su
shugaban kasa ya nemi da sarakuna su daha mishi su kama mishi da addu'a su kama mishi da sensibilization su kama mishi da vigilance saboda ya gaya musu duka abin da Niger take ciki mun san da kasan nan tana buƙatar diyanta duka don dalilin wannan shugaban confederation ta kelfa da ta ingal bayan haduwar nan da yazo nan shi da kanshi ma bai doki lokaci ba ya gani ya kamata nan da nan sakon da aka basu ya kai shi inda ya kamata a haduwar nan ta samu halarta duka sarakuna kananan sarakuna wajen dari da 15 dukansu sun samu san halarta wannan haduwar da aka yi an yi gagarumin haduwa inda aka sabke Qur'ani aka yi addu'a ya kwatanta ma mutane situation kin kasan nan yanda take ya nuna ma mutane da wannan kasan nan yanzu tana buƙatar diyanta duka tana buƙatar addu'a sarakunan shi ya gaya ma kadrorin shi yace kowa ya daha kowa ya rike kowa ya kama kowa ya zam kunnuwa da idanun kasa kowa ya ji wani abu wanda bai sani ba ko kuma ya ga wani abu da bai gane ba tuntubi wani mutum tun nan da nan ya kwatanta mishi yanda ake ciki
sakamakon yadda matasa ne suka fi shiga harkokin rashin tsaro saboda rashin abin dogaro da kai kungiyar matasa ta shiga aiki wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rungumar zaman lafiya Mala Al-Mustafa shine shugaban majalisar matasa
ganamu bangare mu matasa mun yi amfani da wannan dama don mu tunatar da deja kin iri wanga gani iri wanga kokowa tana neman zaman lafiya duka wakilan matasa sun fuddo ni document wanda yake muna kira ga babban murya a aikata shi wannan document tun da hayoyi ne wadanda za su karfafa da zaman lafiya yake kumshe da bayan ci wannan tunatarwa mun kira ga babban murya ga matasan da suka hadarci duka wannan taro dukin da suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don karfafa zaman lafiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social
kawo ƙarshen matsalar tsaro shine babban muhimmin aiki da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Tani suka sanya a gaba
a gaida Hamid Mahmud masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokin aikin nawa Hamid Mahmud Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya so domin jin wani sabon shirin kafin mu ci gaba ga wannan sakon
ga tishin al'umma mutiya mai tushe babu dani sashi Hausa na BOE matsayin ya zarje yan bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio television da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da zamu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koriji
kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu
muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla masu sauraro kada ku bari a baku labari sai a cigaba da bibiyar sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da kuke buƙatar yin tsokaci akai amma a kiyaye ba zagi ba makar magana ba wata magana mara dadi lambar da za a kira 2-2-980-6850 bayan an sa alamar tarawa wake plus kenan to yanzu muna Naija da wa muke magana daga Naija to malam bala muna sauraron ka
ina cewa wani tarayya game da maganar harajin nan da kike fitaka ba masalakan Najeriya
gaskiya ya kamata su talaka ya gami da gomitan da ta saka kuɗi na alfahar shaharaki na abin da zai biya. Da jihar Rabi ya ka ɗaya a Najeriya a kan talakar ta ƙarewa. Da talakar bai samu tsaro ba, talakar bai samu hanya ba, talakar bai samu sallan kafin ba, ba za su yi ƙaƙa ba sai wani haraji kuma. A gaskiya in gwamnati suke suka goyi bayan haraji a cikin kakkawa su adalci ba. Magana na farko kenan. Sai magana na biyu game da kuɗin da za a ba ƙananan hukumomi da rai daga kadara gama. To a gaskiya mu muna talakawa muna murna da haka in da haka ya tabbata. Saboda ƙananan hukumomi su ne suka kusa da talaka. Idan kuma ƙananan hukumomi sun samu kuɗi ya nufa hannunsu to talaka zai ga abin da aka yi na cigaba.
To madalla Malam Bala, muna godiya da wannan kiraye-kiraye da kai ga mahukunta da fatan sun ji. Yanzu kuma muna Kwantagora, dawa muke magana a Kwantagora.
Ajiyawa Sharif, kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, barka da shigowa, muna tare da kai.
To alhamdulillah Ajiyawa, mu dai wanda haraji da gononi ake zama ana takaddama wasu sun amince wasu sun ji, mu dai garsa talakawa ba mu amince ba saboda dukkan talakawa zai kare. Saboda ce kan hunna sai komo kuma irin wanda an kai shekarun baya dattijo da iyalin su ana aza masa haraji su bai. To gaskiya ba mu amince ba saboda ba wani abu wanda su hukumomin sun kai muna a ƙasa, ba wani tallafi, ba taimako, ba hanya. To sannan kuma a ce talakawa a taho da wayar kayan noma a yi ma haraji, mene ne a yi haraji? Gaskiya mu ba amince da haraji ba jahuwa tsakani da Allah, an kai haka an cuci talaka.
To ma
injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger, nagode ya jahuwa.
To ma dalla injiniya, da fatan mahukunta sun ji kuma za su taka birki. Yanzu muna jihar Nasarawa a Najeriya, dawa muke magana daga jihar Nasarawa.
Ina magana da Yusuf Baban Balaraba, nan Tifa Gare jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
To Malam Yusuf Baban Balaraba, muna sauraron ka.
Yawa, to hajjawa ina magana akan harajin da ake so a dora ma manoma da yan kasa da sauransu.
Na'am.
Gaskiya ba abin da ya kamata a mata da kai yanzu ba kenan tukuna. Ya kamata a wanke masa ciwon da ke damunsa a sa masa magani, ba a ƙara kuma raunata shi akan ciwon ba ne ba.
Na'am. To madalla Malam Yusuf.
Ya kamata shugabannin mu su duba kenan. Kina magana da Yusuf Baban Balaraba nan Rasu Tifa Gare Rukan Jiji.
To madalla Malam Yusuf Baban Balaraba, da fatan mahukuntan suna ji kuma za su taka birki ga wannan batu. Yanzu kuma sai jihar Kaduna har yanzu a Najeriya. Da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna magana da Rabi mai manja da kanwa dokar dare.
Na'am.
Dumagaggiyar maganar da zan yi a kan wannan haraji, mutanen nan ya kamata mahukuntan nan su daga sauraron talakawa da ra'ayinsu, amma duk abin da su so yin shi ne suke yi, kawai ba da jinyar talakawa ba. To amma Allah da zaɓe zo, Allah sai ya canja mana su dai. Dan Allah sai ya kawo mana masu jin maganar mu, masu jin tausayin mu, masu kuma idan talakawa ba masu idan kansu ba.
To madalla Malam Rabi'u, yanzu bari mu gazaya zuwa Ibadan. Da wa muke magana daga Ibadan?
Kuna magana da Rabi'u daga samun Ibadan jihar Oyo Najeriya.
To Haji Rabi'u, muna sauraron ka.
Wato ni bayanin da zan yi, ina so in yi magana akan jaɗin jadda ake yi tsakanin shugaban ƙasar Nijar da kuma ainihin shugabancin mu na Najeriya.
Na'am.
A tunanina ni na san da Najeriya da Nijar tsaye ne, ba mu taɓa samun irin wannan cece kuce ba. Kuma na yi imani shugabanninmu ba za su taɓa ɗaure gindi a cutar da Nijar ba, domin idan aka ce shugabanninmu na Najeriya sun ɗaure gindi an cutar da Nijar, tamfar kamar sun ɗaure gindi an cutar da Najeriya ne. Saboda haka nake kira ga shugaban ƙasar Nijar da gwamnatin Nijar, idan za su magana su riƙa duba mu ba muna ƙaunar su yadda ya kamata. Ta kamata a ce ko da wani lokaci za su riƙa ƙoƙarin ɓata mana shugabanni ba. Muna ganin a dukkan irin yadda muke tafiya mun zama ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya, domin an haɗa jini komai da komai. Saboda haka don Allah don Annabi a matsayinsu na shugabanni, idan za a yi magana a riƙa tsaya ana tattauna ta ana duba ta a matsayinsu na manya. Wannan shi ne shawarar da nake so in bada.
To madalla Malam Rabi'u, da fatan shawarar ta shiga kunnuwan da ya dace. Yanzu kuma sai ta duka ɗakin kara Katsina. Dawa muke magana daga Katsina? Hello, dawa muke magana daga Katsina? To da alama
ana alamin ka ba an dai a ta mata ta.
To Malam Al'amin, muna sauraron ka.
To ina ma'aikatan ku barka da wannan lokaci an ta hawa.
To barka
kuma mu abin da ake kuma mutu a kwariya shine amincewa da gwamnonin mu sakai da wannan sabon kudirin haraji duk da an mai kwatarima da garan hussa gaskiya ba mu ji dadin haka ba ya kamata a ce wannan kudiri an kai shi kwandon tsara tuntuni amma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa dole sai an samu sani duk da irin wahala da muke ansa a wannan lokaci amma hakan bai sa aka samu wani sauki ba daga kira-kira inda muka yi mashi gaba Bola Ahmed Tinubu
to madalla da fatan sun ji yanzu kuma za mu garzaya Johan Nasarawa da wa muke magana daga Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafa ne katin magagidan ya Musa kuma jihar Nasarawa malama barka da aiki
to barka ka dai Shafa ne muna sauraron ka
to na ni dai abunda yau nake tafi da shi shine me martaba sarkin kafi Allah ya yi ma matan sarasuwa to muna yi masa ta'aziyya na Allah ya kara masa haƙuri da iyalan shi da kuma ƴan uwan shi gabaki daya da kuma jihar Kano saboda ita daga jihar Kano take to Allah ya kara ma mutanen Kano da mutanen jihar Nasarawa haƙuri da fatan za ku tashi lafiya nagode
to madalla amin suma amin ya kyautata mu yanzu kuma za mu sake koma a dai jihar Nasarawa ba mu fita ba da wa muke magana daga jihar Nasarawa
Alhamdulillah za mu godiya da farko kuna tare da Garba Sani ne likitan radio dan karamar hukumar Nasarawa ta jihar Bauchi kuma mazaunin jihar Nasarawa
to Mallam Garba mu je zuwa muna sauraron ka
yau abin da nake godiya shi ya shigo ne injiniya mai girma gwamnatin jihar Nasarawa injiniya na Alhaji Abdulkine muna yi mishi fatan alheri a ayyukan da yake yi da kuma ba wa ainihin tsoffin ma'aikata wata waɗanda suka yi ritaya hakkinsu to muna roƙo don Allah da Annabi shugabannin kananan hukumomi da aka zaɓa tsaya su yi aikin da talakawa za su amfana na gudunmawar kenan kuma na ƙarshe ina jinjinawa shi ɗan majalisarmu wato na tarayya Alhaji Abubakar Hassan na Laraba shi ma a yankunansa gaskiya ya yi abin ayaba kuma muna fata dukkan shugabanni waɗanda aka zaɓa su yi halaye irin na waɗannan bayin Allah. Na gode Allah ya saka muku da haira muku na lafiya.
To madalla amin suma amin da wannan kira na fato Garba Isali muka dakatar da daukar waya a wannan lokaci sai wani jiko. To madalla mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice.
Amma da bikin rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump cikin ginin majalisar dokokin Amurka maimakon wajen ginin a ranar Litinin mai zuwa saboda hasashen dan karan sanyi da za a yi a ranar kamar yadda kafafen yada labarai suka bayyana a ranar ana sa ran yanayin sanyi zai kai -11 a ma'aunin Celsius sannan ya daga zuwa 23 daga baya Hasashen yanayin tsananin sanyin na nufin bikin rantsar da Trump zai kasance mafi sanyi da aka gani cikin shekaru 40 a cewar masana yanayi. 'Yan kasashen Afirka ciki har da Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa game da matakin gwamnatin mulkin sojan Niger na kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardun balaguro ko na izinin zama ba. Wannan dokar dai ta haifar da fargaba musamman a tsakanin wasu 'yan kasashen da lamarin ya shafa saboda rashin sanin makomarsa a Niger. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 15 ana gwabzawa tsakanin bangarorin biyu. Ministoci da manyan jami'ai a fannin tsaron Isra'ila sun gana a yau Juma'a don kada kura'a akan matsayar. Ana kuma sa ran duka manyan jami'a a kasar a fannin tsaro za su gana don ayyana yin na'am da matakin. Idan aka zartar da kudirin yarjejeniyar tsagaita wutar za ta fara aiki da musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da kuma fursunonin Falastina a ranar Lahadi.
Tomasu Aro baki daya anan ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Levis Grayson da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC, da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Mu kwana lafiya sai da safin ku.